Manunia. Yunkurin yage jiki daga jam'iyyar PDP mai mulki a jihar Adamawa zuwa jam'iyyar Adawa ta APC a wasar dokokin da wannan masa yayi a jihar Adamawa ya jefa majalisar da kuma magoya bayan shi cikin zaman juyayi.
Ba kula da ni dole ne kauce. At least ku jira da banka ne. In bai kula da zai ka ji gidan makwabcinka.
Madaki nan gaba sai ya roki Allah ko ina zai samu tudun dafawa.
Game da maganar labta kudi akan farashin siyan takardar sha'awar takatakarar jam'iyyar APC kuwa shugaban jam'iyyar ne yace wannan magani ne na masu shirin sheka mata kaikayi
kudin shiga wannan zaben yau sai shi kasa da yawa su yan hamayya din su kawo na shigantaka saboda kai dan akwai sheitani zai biya wani zai kawo fitina cikin jami'a mai biya miliyan 100 zai biya muka
sai kuma duk da haka wani shehun malamin jami'a ya ce koda akwai bukatar kudi cikin jami'a to kuma ya kamata a ce an yi abin da tsarin tausayi
gaskiya ko mun ji ko mun so in dai an ci gaba da tsula kudi irin wannan zai zama cewon kamar wani sa hannun jari ne duk wanda ya sa kudin sa zai kokari ko kudi da dawo riba kuma ta shiga ciki
zangar zunguro tsohon shugaban kasa Jonathan ya fito dan takatakar shugaban kasa ta sa wani mai fashin baki ya bulle yana ga yau duniya cewa da alamu dai shugaban kasa Muhammadu Buhari Jonathan din yake nema yayyayi
in har dai Buhari ya bada goyen bayan sa akan wannan takara su wa'anda suka fito da makudan kudaden su da shirin su da waye da suke jam'iyyar APC ina ganin sai dai su hakura su tafi su nemo kansu makoma a wani wuri
game da kalaman babban lauya a tarayyar Najeriya Afe Babalola cewa da wuya a zabe a Najeriya saboda matsalar tsaro saboda haka ya kamata a kafa gwamnatin riko kuwa wani shehun malamin jami'a ne yace shi ma yana da irin wannan ra'ayi
tun shekara daya na fadi akan cewa ko a samu ingantaccen tsaro kafin watan Yuni ko a manta da maganar zabe
wadannan faso mun ta umuka tabo cikin tarin muryoyin da za ku da cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da akowace juma'a kukan yi tsumayi shiri na 63 cikin jerin shirin manuniyan da ke san ganin an samar da shugabanni marasa kudi mai yuwa kokarin kwakwar kwakule kudayin kuma ya sa masar dokokin jihar Adamawa daukar mataki lokacin da taji an ce wani dan jam'iyyar PDP ya samu sabon sauyi har ma an ji mai magana da yawun majalisar dokokin jihar Adamawa honorable Jaffa kefas na kebe yan jaridun da yace ya kamata su gane abinda masar dokokin jihar Adamawa ta yi shine fahimta irin talauyoyi
yayi the camping ya koma APC daga PDP shi ya sa kuka ga a lokacin da ake tada wannan magana a cikin majalisa an kai hotuna speaker ya ga lalle haka ne
a wannan majalisa fa wani dan majalisa shi ma ya canza sheka zuwa wata jam'iyyar da kike a cikin ta
in ka tuna Adam Osomole an sauke shi a lokacin ne dan majalisa Mubi Sau ya canja sheka a lokacin akwai matsala
mai mataki na gaba
sai ya roki Allah ko ina zai samu tudun dafawa
sai da kuma duk da matakin masar dokokin jihar Adamawa na ayyana kujerar honorable Joseph Ayuba gwada na jam'iyyar PDP da ya koma APC a matsayin kujerar da babu kowa dan majalisan ya ce ya kamata a gaya wa duniya ko da ya rasa kujerar shi baya kallon abin a matsayin tsautsayi
ni dai a sani na tun da aka zabe 2019 har zuwa yau duk abubuwan da ke na PDP ba ya da ni ko su daya ba ta bai da ni ba so ni na ci zabe ba kula da ni dole ne kauce at least ku jira da banka ne in bai kula da zai ka ji gidan makwabcinka
yanzu wannan kaucewa na kana neman ya bar baya da kura domin ana ganin kaman yana iya raba ka da matsayinka
eh kuma rabo ne yi rabo ne ya karba da badamma zai mutu wai wai lokacin nan ya kare fan badamma ba wani mutane ne ka na dangana ga Allah na bar kuma ga Allah
tun bayan sanar da naira miliyan 100 a matsayin kudin da waɗanda za su taka takarar shugaban kasa cikin jam'iyyar APC za su kai wa jam'iyyar wasu ƴan kasa suka fara kallon abin a matsayin bude kofa ga shugabannin da ke da tsananin kudi sai dai shugaban jam'iyyar sanata Abdullah Adamu ya ce dole ne a ga duniya wannan kudade ba su yawa ba kuma ma jam'iyyar tana nan daram da tsau akan wannan farashi don ko babu wanda take shayi
idan mutum da gaskiya yake ya sai ya shiga zaben shugaban Najeriya idan ba shi da hanya ba shi da masoya za su amshi miliyan 100 bai cancanci ya mai shugaban Najeriya ba shugaban Najeriya ba bin wasa bane ba wanda ke son shiga zabe a wato san jam'iyyar mu abin zai biya kenan abin da na biya na shiga zaben shugaban party miliyan 20
mutane da yana cewa hakan zai bunkasa maganar cin hanci da rashawa
wannan me ya kawo batun shiga zabe shugabancin Najeriya me ya hada shi da cin rashadanci in ba ka shiga ka shiga ba dole wannan jami'ar tamu jami'a ce tana da aqida kun ka so ka bi jami'an ka bi kaidodinta wace ai ai kudin shiga wannan zaben muka sashi ya kasa da yawa su yan hamayya din shuka mana shigantaka su biya wa su shiga a jami'ar mu kai kai sai aje kotu a ta kai wannan dawo saboda kai dan akwai sheidani zai biya wani zai kawo fitina cikin jami'ar mu biya miliyan 100 zai biya mu kai
sai dai kuma duk da waɗannan hujjoji shugaban sashin karatu mai zulfi na jami'ar jihar Kaduna Professor Yusuf Ibrahim Ango ya ce duk da ke dai jami'un na da irin nasu dalilai amma dai wannan tsari na tsumbula kudin siyan takardar sha'awar takara na iya jefa demokradiyyar Najeriya cikin wani mummunan yanayi
su jami'u sun yi wannan ne gaskiya dan su rage yawan rububi da ake yi da kuma rigima tsakanin ƴan takara domin wannan shi ma yana cikin matsalar da ake samu idan an bar ƴan takaran su takara da yawa wasunsu suna iya barau da gaba ɗaya zaben ma dan su ba su samu ba shikenan da a tare a rasa kila dalilin da yasa jami'u suke wannan abin kenan dalili na biyu kuma jami'in ba su da wasu hanyoyi fitattu da aka sani na samun kuɗin gudanar da kansu sai suna amfani da lokacin zabe shine lokacin da za su nemi kuɗi wajen mambobin su to amma gaskiya ko mun ki ko mun so in dai an ci gaba da tsula kuɗi irin wannan to gaskiya zai zama cewa kamar wani sa hannun jari ne duk wanda ya sa kudin sa zai kokari ya fidda kudi ya ci riba uwar kudi ta dawo riba kuma ta shiga ciki ba shakka idan aka duba ta wannan bangaren gaskiya abun ba shi da dadi kwarai da gaske
zanga zangar zunguro tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan dan ya taka takarar shugaban kasa a zabe mai zuwa ta sa wasu masu fashin baki sun fara kallon ana nema a maida ƴan Najeriya bayi ko dake kuma duk da wannan mafashin baki kan al'amuran da kan kai komo dafta Faruk BB Faruk ya ce yana ganin akwai alamun cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ma dai Jonathan din yake so a yi
na farko sai kaga wato baya tafi yau dadi kenan kuma har ana tunanin duk yanda abuwa suka rinka tabarbarewa a lokacin Jonathan ana kokari a gyara busu yu ba har aka ce sai an dauko General Muhammadu Buhari yanzu wato lokacin Jonathan yafi na Buhari dadi kenan na biyu kuma shin mutum ba zai iya yin bada nashi gudunmuwar a Najeriya ya hakura ba to ita takarar Jonathan a gaskiya kishin din da aka dade ana ji shine General Muhammadu Buhari ne yake da sha'awar wannan takarar ko kuma mutanen da suke da kusanci tare da shi to wannan ma shine abin da zai fi ba wa kowa mamaki a ofisoshin APC ma ake zuwa ana makala postocin Jonathan din to in har dai Buhari ya bada goyen bayan sa akan wannan takara su waɗanda suka fito da makudan kudaden su da shirin su da waye da suke jam'iyyar APC ina ganin sai dai su hakura su yi rigima da za su iya yi su tafi su nemo kansu makoma a wani wuri
a ƴan kwanakin baya maganar matsalar tsaro ta matso marurin magana daga bakin ɗaya daga cikin manyan lauyoyin Najeriya a fe Babalolan da ya lula kafafen labaru yana gaya wa duniya cewa Najeriya na dab da taka tarkon tsautsayi sai dai duk da irin sukuwar sukar da lauyin ya sha shi ma shehun malami Farfesa Khalifa Ali Dukkwa ya ce yana da irin wannan ra'ayi
na bada lokaci akan gwatan Yuni in ba a samu tsaro ba to da wuya ne a yi zaben ba zai yiwu ba ne kwata-kwata ba zai yiwu ba amma kuma da addu'a talaka da sauransu ana iya samun tsaro lafiya garau kuma idan ko an samu zaman lafiya kwata-kwata a ce a samu kayan aiki da raba su da irin sari-sarin nan ma ba zai iya ma lokacin da aka saura ba zai yiwu ba saboda haka abun fa biri ya yi kama da mutum abinda Afe Babalola ya faɗa abinda kuma yi tun shekara ɗaya na faɗi akan cewa ko a samu ingantaccen tsaro kafin watan Yuni ko a manta da maganar zabe
to daga kuma iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa lokacin da aka kebe musu fa yana ƙara karewa ne saboda ka babu wani dan takara da za a ce ga kujiran nan yayi ta yi domin kowa daga juma nan saura kwanaki 395 ne ga dukkanin masu rike da madafin iko su take damar da za a samu sabon sauyi kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai abokan aiki Salisu Ladan Jihar Adamawa da Mahmud Ibrahim Kwarin Jihar Kano da kuma Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da ra'ayoyin al'umma daga kowane ɓarayi ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.